はい、いいかも。To masu saurare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. To masu sauraron mu assalamu alaikum sai amana aikin gafara. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan lokacin daga birnin Washington DC. Ana ci gaba da cece kuce kan kalamai masu sarƙaƙiya na tsaro da aka ce jaratiwa dan Juma Murabus yayi. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi game da zargin sojan Najeriya da sakaci da kuma hada baki da Boko Haram da aka ce wasu manya a Najeriya ciki har da Tiwa Dan Juma sun yi. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 2025 2055 2655. Muna kuma tafar da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna.
Kotu ta buƙaci tsohon shugaban ƙasar Afrika ta Kudu Jacob Zuma da ya bayyana a gabanta a ranar 6 ga watan Afrilu domin fuskantar laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa. ‘Yan sanda sun bayyana cewa kotu ta aikewa shugaban Sammacen a yau Litinin, biyo bayan tursasa shi da aka yi na sauka daga kujerarsa bayan ‘yan jam’iyyarsa sun juya masa baya. Hukumar shigar da ƙararraki ta Afrika ta Kudu ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta nemi ta gurfanar da tsohon shugaban a gaban kotu akan laifuka 16 da suka kunshi yaudara, cin hanci da rashawa da kuma wawurar kuɗaɗe da ajiye su a ƙasashen waje. Gwamnatin Zuma ta yi ƙaurin suna saboda abubuwan da suka shafi abin kunya, cin hanci da rashawa da kuma durƙushewar tattalin arziki, wanda su ne suka yi sanadiyar sauke Zuma da aka yi a ranar 14 ga watan Fabrairu. A wani al'amari mai alaƙa da cin hanci da rashawa har ila yau, a jiya Lahadi ne aka gurfanar da ɗan tsohon shugaban ƙasar Angola a gaban kotu, a bisa laifin aika waɗansu maƙudan kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 500 daga babban bankin ƙasar tasu zuwa Burtaniya. Kotu ta tuhumi Jose Filomeno dos Santos, tsohon shugaban wani asusun ƙasar Angola na dalar Amurka biliyan 5, kuma ɗan tsohon daɗaɗɗen shugaban ƙasar Jose Eduardo dos Santos da laifin yaudara, ta kuma saka mishi takunkumi na hana shi fita daga ƙasar. Shi ma tsohon gwamnan babban bankin ƙasar Walter Felipe da Silva an tuhume shi da irin wannan laifin na yaudara. Dos Santos dai shi ne mutum mafi zama fitacce da babban mukami da aka gurfanar a gaban kotu tun bayar da mahaifin shi Jose Eduardo dos Santos ya bar aiki a watan Satumba bayan da ya gama mulki shekaru 30 na ƙasar mai arzikin mai da ke kudancin Afrika. To labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin ne Amurka ta umarci jami'an diflomasiyyar Rasha 60 da take zargin 'yan leƙen asiri ne da su tattara kayansu su fice kafin sati ya zagayo. Ƙasashe ƙawayen Amurka fiye da 12 wanda suka kunshi Faransa, Jamus da ƙasar Poland na yin irin wannan yunkurin a ƙoƙarin mai da martanin haɗin kai kan harin da aka kaiwa wani tsohon jami'in leƙen asiri na Rasha da 'yarshi a garin Salisbury da ke Burtaniya a ranar 4 ga watan Maris. A bayanin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar, yunkurin na Amurka da ya hada da rufe wani karamin ofishin jakadancin Rasha Amurka ya biyo bayan karya dokar amfani da makaman sinadarai ta duniya da Moscow ta yi. Burtaniya da waɗansu ƙasashe da yawa tare da ƙungiyar tsaro ta NATO sun zargi Rasha akan harin da ta kai da guba. ‘Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels, wacce ke ikirarin ta taba zama budurwar Donald Trump kafin a zabe shi shugaban kasa ta shaidawa 60 minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunkurin fadar labarinta kuma ta karbi kudaden rufa-rufa masu tsoka daga lawyer shi Trump din domin tana tsoron abin da zai sami iyalinta. Stormy Daniels, wacce asalin sunanta shine Stephanie Clifford, ta bayyana a jiya Lahadi a zaman hirar da aka dade a Najira, cewa tana kan hanyar zuwa wajen motsa jiki ita da ƴarta a lokacin da wani da bata san kowaye ba yazo ya same ta. Ta shaidawa dan jarida Anderson Cooper cewa wannan mutum yazo ne ya same ta, inda yace ki rabu da Trump, ki manta da labarin. Sai ya koma baya ya kalli yarinyarta, yace wannan kyakkyawar yarinya ce, ba zai yi dadi ba idan wani abu ya samu mahaifiyarta. Daga nan sai ya bar wajen. Lamarin da ya faru a wani wajen ajiye motoci a Las Vegas a shekarar 2011 ya faru ne jim kadan bayan da ta yi kokarin siyar da labarin ta ga wata jaridar tsegumi. Tace lamarin ya tsorata ta mutuka, dalilin da yasa ta ga kamar karbar kudi har dalar Amurka 130 daga lawyer Trump Michael Cohen shine ya kamace ta. Tuni dai shi lawyer na Trump Cohen ya musanta cewa an yi wa Daniels wata barazana kuma ya ki karbar gayyatar da masu shirye shirin na 60 minutes suka yi mishi na yazo shi ma ya gabatar da nasa bayanin.
Hafsat Bello dan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma sauraron mu sai a kuma yi mana aikin gafara saboda tangardar na'ura da muka yi ta fama da ita a farkon budewa. To zamu fara yada zangonni a babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda ake ci gaba da cece kuce kan kalamai masu sarƙaƙiya na tsaro da manya a Najeriya, ciki da TY Danjuma aka ce sun yi game da mataki-taken sojojin Najeriya da kuma rikice-rikicen da ake fama da su. Hassan Maina kaina gare ka.
Kalaman na tsohon babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya, Lieutenant General Theophilus Yakubu Danjuma, inda yake cewar sojin Najeriya sun gaza samar da tsaro ga jama'ar Taraba. Dan ya zargi sojojin da haɗa kai da ƴan bindiga daɗi da sauran miyagun mutane, inda har ya kira ga jama'ar Taraban su ɗau makamai don kare kansu. Na tuntuɓi kakakin ma'aikatar tsaron Najeriya, Kanar Tukurgusau, anya ko sun ji irin wannan kalamai daga bakin Janar Danjuma da ake cewar na da matukar hadari ga tsaron kasa.
Ranar Asabar mun samu rahotanni daga kafafen watsa labarai cewa wani babban mutum wanda ake girmamawa a kasar nan ya yi maganganu kan sojojin Najeriya, wanda kowa ya san cewa sun jajirce sosai domin kawo zaman lafiya a kasar nan. Wannan maganganun ba haka suke ba, kuma muna ganin cewa in har babban mutum kamar shi yana da wani korafi, to akwai hanyoyi na musamman waɗanda zai iya gabatar da su domin a ɗauki mataki. Ba za mu yi wani magana na fatanci ba, mu dai ƙoƙarin da muke shi ne muna aiki bisa ga dokan ƙasa.
A cewar ƙwararre kan halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu, da bai kamata a ciwon Danjuma ya yi amfani da sigar kalaman da ya amfani da ita ba.
Abin da ya kamata ya yi shi ne ya ba da haƙurin zama da juna, ya nuna gwamnatin da muke jin yana da baki cikinta tana iya jawo kan wannan abin da haɗa kan jama'a, ya kasance shi fiye da kowaye a cikinmu zai yi zai ƙarfafa wa sojojin Najeriya gwiwa ga tsaka mai wuya sani da ta samu kanta a ciki.
Masana baki ɗaya sun yi tufagin cewar wannan tamkar tunzura jama'a ne a yi tashin hankali. To shin ko gwamnatin Buhari za ta iya hukunta wannan babban tsohon janar, duba da hatta shi shugaban kasar na matukar girmama shi?
Dr. Kabiru Lallaji Lawanci mai sharhi ne kan siyasar Najeriya.
Ka kula da ainihin irin tarbiyyar su ta soja. da zai yi wa mutum yana sama da kai a ce wai ka fito har kai sai sa da shi wannan sune abubuwan da za su jawo wata kila mu ce ba za a yi hukunta shi ba sannan a tarihin Najeriya yawanci irin waɗannan mutanen ba cika hukunta su ba ban yi tsammani akwai wani a tarihin Najeriya wanda ya kai mukami irin na Kiwa Danjuma wanda ya yi wata magana aka cewa an hukunta shi game da ita ba saboda haka za mu iya cewa gaskiya shugaba Buhari ba zai iya hukunta Kiwa Danjuma ba
eh amma in ka ce misali a sirbinsu na soja ba za a yi hukunta ba sa iya hukunta manyan su a lokacin janar Babangida an yanke hukuncin kisa a janar Zamani Lekot kuma yana gaba da Ibrahim Babangida
karshen kai an dawo an bashi an masa ahuwa kuma an yashi masa dole fukan da ya aikata saboda haka irin wayannan abubuwan su ne nake nufi da cewa in ka duba tarihi na kasar nan zaka tarar ba a iya aiwatar da irin waɗannan amma hukunta shi din zai iya kawo wani abu kuma wanda yake a kasar nan wato za mu nuna wa duniya cewa ba wanda yake karbin doka a kasar da
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
To gaida Hassan da wannan rahoton kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan cece-kucen da manya a Najeriya ciki da Tiwa Danjuma ke yi game da sojojin ƙasar da rikice-rikicen da ƙasar ke fama da su kafin nan ga wannan ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To da alamar muna da wani a waya daga Bauchi Yakubu wake kan waya.
To alhamdulillah kana tare da Suleiman mai yan kunne a nan cikin garin Yana karamar hukumar Shira jihar Bauchi.
To Malam Suleiman gare ka.
To alhamdulillah fatan alkhairi kwarai da gaske naji abinda ake tattaunawa a ciki. To gaskiya Ibrahim
muna jin ka Malam Suleiman.
Hello?
Muna jin ka, muna jin ka.
To alhamdulillah kwarai da gaske naji. To na da.
Muna jin ka, mu muna jin ka. To da alamar layin ka da tangarda. To bari mu je mu kwara. Wace kan laye a kwara?
Umar Taylor a Fengero ne daga Kwara.
To muna sauraron ka Umar.
Da Allah wannan al'amari da manya-manyan sojojin nan suke son su jawo mana gaskiya abin kunya ne a tsakanin su da shugabannin su. Saboda shi a gaskiya mun san shi mukamin da ya rika a lokacin PDP ba shakka. To ire-iren su kuma in suna fara tona asirin junan su sai mu tabbatar da cewa su suka fara kitsa wannan al'amari. Sannan wasu suka biyo baya. Amma abin kunya ne kamar babban mutum irin wanda ake girmama shi, gaban kasa na girmama shi, a ce ya hito da wannan magana wadda ba ta dace ba. Saboda haka da Allah muna kira ga shugabannin kasar nan su neman ma kasar nan zama lahiya. Matsayin babu zama lahiya to babu wani abu abin da ke gabata dan su.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je mu Naija. Wake kan laye a Naija?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da Ibrahim ne daga can jihar Niger Nigeria. Sai dai matsalar ban ji maudu'in naku ba, sai dai muku fatan alkhairi.
To mun gode. Bari mu kada Kaduna garin gwamna wake kan layi a Kaduna.
Kaluwar ci sai wutar Nigeria.
To barka kai ma da warhaka.
Sunana Murtala na kiran ku daga garin Kaduna tarayyar Nigeria.
To Malam Murtala muna jin ka.
To a kore-kore da ake yi da su soja ya kamata a ce ta can ɓangaren da ake ganin akwai su mayakan nan masu sa da kayan baya a ce an yi bincike amma shi kama wannan babban jana zali mamaki kaga a 1999 cikin da aka ce ta ciwi da ƙoƙari da waye da sauransu su za ki biya muna tunanin dama yana da hannu a ciki gaskiya to bai kamata a ce fito yana irin maganan nan ba ganin kaga haɗin kai suke nema idan su manya suna wannan magana to za suna so su rikita zaman ƙasarmu kenan kuma ka daga a bashi ya bashi rijiyar mutum muna sane dai amma mu ma ba mu jin daɗi haka ba mu so mu fara korafi a kansu da fatan za a ci gaba da jan fakin su su fatan za ku tashi lafiya.
Yau wato mutala yawancin lokaci manyan maganganu na kamar wani ya bada wani kaza in baka da wato hujjojin da zaka gabatar ba a fada fage irin wannan kawai sai dai ka bada ra'ayinka mun gode da ra'ayinka bari mu je mu ibadar wace kalla a ibadar
to kuna magana da Rabi fa daga Sabo Ibadan jihar Oyon Najeriya
to mallam Rabi muna jin ka
a gaskiya abubuwan da manya irin wayannan wanda ake girmama bai dace irin wannan kalamomi ba akwai hanyoyin da ya dace ya je gabatar da wannan korafi nashi amma cikin bayyana jama'a duniya ta sani kamar yana tunzura wasu mutane su tayi su ta'addanci kokarin da gwamnatin tarayya ke shi ne ta kace wannan wahalar da ake fama da ita su kuma a matsayinsu na manya suna irin wayannan abubuwa bai dace ba to haka nake kira ga mai girma shi cikin cewa dan Juma don Allah ya gyara baki don a zauna lafiya mai magana Rabi Sa'a daga Sabo Ibadan jihar Oyon Najeriya na gode
to aji Rabi mun gode bari mu sake komawa jihar Niger wake kalla ya Niger
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba
to Malam Ibrahim muna jin ka
to gaskiya irin wayannan maganganun suke fitowa ga manyan mu na ƙasa a tsakani da Allah bai kamata haka ba dan saboda duk wata hanya da za a bi sai bangaren tsaro to sai ya kamata a ce sun ba da haɗin kai da goyen baya a samu ci gaba to kuma manya suna magana irin wannan kaga bai kamata ba abin da ya kamata yanzu kawai a kama shi a bincike shi idan aka bincike shi to in yana da hujjoji ne sai ba da hujjojin da ya ta yafa da haka kaga su kuma wanda ke da laifi su kuma sai a hukunta su
to mun gode da ra'ayinka bari mu cilla jihar Jigawa wake kalla ya Jigawa
to Ibrahim ka almasi kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
to mallam Rabi'u
to ka almasi gaskiyar magana sun irin wayannan manya mu ma ba mu goye bayan irin wannan magabacin da suke kira mu da zali anan Najeriya a yanzu tana buƙatar zaman lafiya. Saboda haka duk wani babba ya kamata a dauke maganar siyasa. Siyasa ta koma can ta dawo mu ƙananana wani talaka mu za mu musu hukunci amma irin wayannan maganganun sai su rika kame bakin su a tsakanin su sai muna ganin a bayyanan nan bai kamata ba. Nagode ka almasi daga Rabi Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama ya jiga ta Najeriya.
To mallam Rabi mun gode bari mu sake komawa garin gwamna wake kalla ya Kaduna
to Ibrahim Alarama ne riga cikin Kaduna
to mallam Ibrahim
to gaskiya irin waɗannan kalamai da yake fitowa a hannun dattawan mu ba kalamai ne da muke jin dadin su ba tunda Najeriya ana neman haɗin kai ne sannan kuma ana son irin waɗannan dattawa maganganu na neman zaman lafiya da tausu kalamai dinga fitowa a tattare da su fatan mu dai a dinga gyara kalamai ana fadin maganganun da za su amfani yan kasa ba maganganun da za ta tunzura yan kasa ta kawo wato rashin zaman lafiya a kasa ga baki ɗaya
to mun gode da ra'ayinka kai ma bari mu sake koma bauchi garu muna jin ka wake kallai
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba muna jin ka
to ra'ayina gaskiya shine abinda Theophilus Danjuma yi a matsayin sa na babban mutum a kasar nan wanda shugaban kasa yake girmama shi ya kamata da shawari ne ya kamata ya je samu shugaban kasa ya ba shi shawari yanda sojojin nan da su rika taimakon al'umma amma ba irin wannan kalamai saboda matsayin da yake da shi a matsayin sa na babban soja ya je samu shugaban kasa ya ba shi shawari a ga yadda za a samu tsaro a kasar nan
to mun gode kai ma da ra'ayinka mun gode da ra'ayin ku wannan ku da ibada gudunmuwa a wannan shirin da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shiri na gaba
labaran wasanni
to jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sagonmu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni kusan duk shirin da ake an ce an kammala shi domin wasan sada zumunci da za a yi gobe Allah ya kai mu talata tsakanin Najeriya da kasar Serbia sai dai kash captain din yan Najeriya din Mikel Obi ba zai samu damar halartar wannan wasan ba saboda wata lalura da ta rike shi a kasar China shi dai Michael din an ce wannan can China ne yana kokarin ya warware matsalolin da ke tattare da neman takardunsa na aiki a kasar China da yake kun san cewa ya kama aiki da wata kungiyar kallon kafa ta China din da ake kira Tianjin Tiger. To idan dai wannan wasa da Serbia za ta yi da Nigeria gobe ita ce kamar wasa ta biyu kenan da ta yi a cikin kwanaki hudu a kokarin da take na shiryawa wasan kallon kafan duniya na wannan shekarar da za a yi a Russia a watan Yuni mai zuwa Allah ya kai mu. A ranar Juma'a da ta wuce Najeriya ta ci Poland ci 1 da babu a irin wannan wasan sada zumuncin da aka yi wanda kuma Victor Moses shine wa Najeriya cin nata a minti na 61 a bugun daga kai sai gola. To yanzu mun samu haske ne da abubuwa za su kasance a wasannin cin kofin zakaru na Confederation na Nahiyar Afirka da za a yi a cikin watan Mayu nan mai zuwa. Idan aka yi la'akari da abin da aka gabatar a cikin wasannin da aka tsara kuma aka ba da sanarwar su ranar Larabar da ta wuce, an ga cewa kungiyar da take rike da kofin a halin yanzu wato Wydad Casablanca ta Morocco za ta kasance cikin rukunin C tare da wanda suka ci wannan kofi a shekarar 2016 wato Mamelodi Sundowns na Afirka ta Kudu hada da Horoe na Guinea da kuma sababbin shiga Port of Togo wato AS Port kenan na kasar Togo a wasannin da za su yi na farko. A kuma shi wannan jadawalin da aka bayar ranar Laraba ya nuna cewa har ila yau akwai wasanni masu zafi da za a yi da za su hada da kungiyoyi irin su Al Ahli na Misra da wanda su ne suka zo na biyu a wasannin bara wanda kuma za su fuskanci kungiyar kwallon kafa ta Esperance ta Tunisia a rukuni na farko wato Group A. Har ila yau shi wannan Group A din ya kunshi kasashen da suka hada wato ya kunshi kungiyoyi kamar su Kampala City Council na Uganda da kuma Township Rollers na kasar Botswana. Idan muka duba rukuni na biyu na Group B kenan akwai manyan kungiyoyin kwallon kafa da suka hada da wanda ma ta tauce wannan kofi wato TP Mazembe ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Kinshasa wacce ta ci kofin a shekarar 2015 da Etente Stift Algeria wacce ta ma ta ci shi a shekarar 2020 da 14 kai wanda za su kara da junan su. Haka zalika Mauludia Alger ta Algeria da Defense Aljidiri ta Morocco suna cikin wannan rukuni din. To idan muka zo kashe na gurbi kuma muna da kungiyoyi kamar su Etoile du Sahel na Tunisia da za su yi karin bata karfe da su kungiyar kungiyoyin kafa ta Primeiro de Agosto ta Angola kenan da Zesto United ta Zambia da kuma sababbin shiga din Babani Swallows na kasar Swaziland. Wannan wasannin farko dai za a fara su ne na farko ran 4 zuwa 6 ga watan Mayu. Na biyu kuma zagayen a fara shi daga ran 15 zuwa 16 da shi watan Mayu dai. To bari mu kankare da duba allan makoki na Premier League na Ingila inda har yanzu Manchester City ce take nan daram-dam a kan shugabancin wannan alodin da maki 81 bayan da ta lallasa Stoke City da ci 2 da babu a wasanta na ƙarshe. Manchester United ita ce a matsayi na biyu da maki 65 ita ma bayan ci 2 da babu da ta yi Brighton. Sai Liverpool da take matsayi na uku bayan da ta yi wa Watford kace-kace da ci 5 a wasanninsu na ƙarshe. Wasanni na gaba guda uku da su wannan kungiyoyin guda uku za su yi dukkan su rana ɗaya za su yi su a turan 31 ga wannan watan da muke ciki inda Manchester City za ta kara da Everton, Manchester United ta fuskanci Swansea, Liverpool kuma take ciri ne tsakaninta da Crystal Palace. To abin da ya sauka labarin wasannin wannan litinin kenan sai wucin Allah ya kai mu baku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu haka Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ko DRC na tsakiyar wata gagarumar matsalar wahalolin da jama'a suka fada a ciki wacce ita ce mafi muni da girma a duniya. Kusan mutane miliyan 4.5 suka rasa mahallansu yayin da wasu mutane miliyan 100.3 ke cikin matsananciyar buƙatar tallafin agaji. Amurka na kallon wannan masifar da ta afkawa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a matsayin wata matsala da ke buƙatar kulawar gaggawa. A cewar kantoman hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta USAID, Mark Green. Na farko, Amurka ta baiwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo miliyoyin daloli domin rage wahala da kuma farfado da tattalin arzikin ƙasar. Amma tashin hankali da rashin shugabanci na gari na ci gaba da kawar da darajar ayyukan a cewar Green. masifin da dan Adam ya girka ta hanyoyin cin zarafin bil'adama da halin kama karya na gwamnatin kama karya na bata duk wata dama da ake da ita na cimma muradin da aka tasa a gaba. Na biyu, wannan tashin hankali na ƙasa da ƙasa ne, dokokin rashin imani, rashin shugabanci na gari da tashin hankali da ke ci gaba da faruwa ya sanya miliyoyin mutane sun rasa gidajensu na zama. Dubban mutane sun yi gudun hijira zuwa makwabtan ƙasashe wanda ya dora babban larura kuma ya haifar da yuwar janyo wani rashin kwanciyar hankali a ƙasashen da ke yankin. Na uku, nauyin wahalar da mutane ke sha ya wuce numfasawa. Duk da cewa gaskiya ne lamarin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na da fuska daban-daban, bai zama dalili na rashin tashi tsaye a fuskancin matsalolin ba. Ba lallai ne ya kasance muna da amsar komai ba, amma mun san abin da bai aiki. Tsofaffin hanyoyi da aka dade ana kan su sune ba sa aiki a cewar Mark Green. Don haka muna bada shawarar daukan waɗannan matakai. Daya, dole ne Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ta gudanar da zabe a wannan shekarar. Biyu, dole ne gwamnati ta samar da halin zama da ka iya haifar da demokradiya na gaskiya, wanda zai hada da tabbatarwa al'umma ƙarara cewa suna da ƴancin faɗar ra'ayinsu da zabar yadda za su yi rayuwarsu. Uku, dole gwamnati ta tabbatar da tsaron lafiyar masu aikin agaji. A shekarar da ta gabata an samu rahoton cewa an sami faruwar wasu hatsura har 158 da suka shafi tsaro, inda aka auna masu aikin agaji har aka sace ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya su biyu kuma aka kashe su. Daga ƙarshe dai, saboda tashin hankali da ya shafi ƙasa da ƙasa na buƙatar amsawar ƙasa da ƙasa, muna kira ga sauran ƙasashen duniya da su yunkuro gaba su ƙara kaimin taimakawa. Wannan bukata kamata yayi ta soma daga gwamnatin ƙasar, wacce abubuwan da ta yi ƙalilan ne dangane da ɗaukewa mutane wahalar da suke ciki, kuma shugabannin ƙasar da dama sun fi mai da hankali wajen cika aljihunsu kawai. A cewar kantoman na USAID Green, tausayawar gaske tafi ƙarfin kuɗi, tana buƙatar mu yi amfani da tasirin da muke da shi domin neman ayyukan ƙwarai da za su kawo ƙarshen wahalhalu. Muna neman a biya waɗannan buƙatu domin wannan ne kawai zai baiwa al'ummar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo fatansu na farko na samun makoma mai haske a nan gaba. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya a manfa'a ta kace.
Kotu ta buƙaci tsohon shugaban ƙasar Afrika ta Kudu Jacob Zuma da ya bayyana a gabanta a ranar 6 ga watan Afrilu domin fuskantar laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa. ‘Yan sanda sun bayyana cewa kotu ta aikewa shugaban sammacin a yau Litinin, biyo bayan tursasa shi da aka yi na sauka daga kujerarsa bayan ‘yan jam’iyyarsa sun juya masa baya. ‘Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels, wacce ke ikirarin ta taɓa zama budurwar Donald Trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa, ta shaidawa shirin 60 Minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunkurin faɗar labarinta, kuma ta karɓi kuɗaɗen rufa-rufa masu tsoka daga lauyan shi Trump ɗin domin tana tsoron abin da zai sami iyalinta. A yau Litinin ne Amurka ta umarci jami'an diflomasiyyar Rasha 60 da take zargin ‘yan leƙen asiri ne da su tattara kayansu su fice kafin sati ya zagayo. Ƙasashe ƙawayen Amurka fiye da 12, wanda suka kunshi Faransa, Jamus da ƙasar Poland, na yin irin wannan yunkurin a ƙoƙarin maida martanin haɗin kai.
To, masu sauraronmu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma gobe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat wacce ta karanta mana labarai, da Julie Lefersation wacce ta haɗa mana sauti, da injiniyan Suleiman Altarwali. Ni Ibrahim Kalmus Girma ke cewa sai gobe.